لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو من أشاد أيا غواتن رمضان وتانا ترى أجير وتنم مسلم في هجر من زان الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu domin ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka muna bisa kan suratul hujurat sura ta 49 mai ayoyi 18 karatunmu da ya gabata mun tsaya bisa kan aya ta 8 a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi bisa kan aya ta 9 fadin Allah ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minin
a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
الله سبحانه وتعالى يتي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا idan wasu jama'a guda biyu daga cikin masu imani suka yi yaki fa aslihu bainahuma to ku sulhunta tsakanin su fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan daya daga cikin su tayi zalunci akan daya fa qatilu allati tabghi to ku yakaci wacce ta yi zalunci hatta tafi'a ila amrillah har sai ta dawo zuwa ga al'amarin Allah fa in fa'at idan ta dawo fa aslihu bainahuma bil adli to ku sulhunta tsakanin su da adalci wa aqsitu kuma ku yi adalci inna allaha yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci innamal mu'minuna ikhwa lalle ne kawai masu imani yan uwa suke fa aslihu baina akhawaykum ku sulhunta a tsakanin yan uwanku guda biyu wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun domin ku samu rahama Allah madaukaki yake bada labari a cikin wannan sura mai albarka wadda take karantar da mu ladubba da dabi'u na gari wanda addinin musulunci ya zo da su bayan ta karantar da mu yanda ya kamata a yi amfani da labarirka a cikin zamantakewa al'umman musulmi cewa duk in labari ya zo maka to ya kamata ka tsaya ka tantance musamman ma idan wanda ya kawo labarin ba amintaccen mutum bane to kada labarin ya tunzura ka ya tura ka wajen daukar hukunci domin hakan zai haifar ma da ladama fa gaba sai Allah ta'ala yake fadin abinda yakan iya ya faru cikin al'umman musulmi shine na yaki tsakankanin su ko kuma fada kinan yaki ko fada tsakanin wasu bangarori guda biyu na al'umman musulmai wannan aya ita ce tushe da asali da yake nuna cewa ana iya samun yaki ya abku tsakanin musulmi kuma ba wani matsala bane kuma bai hana in yakin ya faru su ci gaba da kasancewar musulmi kenan takan yiwu wata rana shedan ya ziga tsakanin musulmi wani abu ya zama sila na haddasa yaki tsakanin su tsakanin bangarori guda biyu kowanne daga cikin su kuma musulmai ne ba kafuri kuma su dauki takubba ko kuma in a zamanin yanzu ne su dauki bindugu da kayan yaki na zamani su ta kashin juna kuma wannan kashe-kashen da za su yi ba zai hana a kira su ba da sunan musulmai wannan yake nuna cewa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wato ya katar musulmi kafirci ne to ba fa ana nihin kafirci mai huddawa daga musulunci ba don a shari'ar Allah idan kalmar kafirci ta zo to tana da ma'ana biyu akwai kafirci wanda ana nihin babban kafirci mai hudda mutun daga musulunci, akwai kuma kafirci wanda ana nihin karamin kafirci kufurin duna kufirin, shine kafircin da bai kai ya hudda mutun daga musulunci ba, kololuwan shi shine yana cikin kaba'ira manyan zunubai wanda in mutun ya mutu yana yi to suna iya kai shi wuta, amma bai zama kafiri idan ya aikata. Kaga misalin wannan ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce akwai ababe uku waɗanda akwai kafirci tattare da su, daga ciki sai ya faɗi wato at-ta'nu fi nasab, suka dangantakar wani, kenan suka dangantaka an kira shi da suna kafirci. Amma yanzu idan wani ya soki dangantakar wani sai ka ce ya kafirta, kaga babu hujja ta cewa ya huta daga musulunci, sai dai lalle ya aikata laihin da a musulunci an kira shi da kafirci, kenan ana nihin zunubi ne na kololuwa aikata haka. Don haka wato ya ƙatar musulmi, tabbas hadisi ya ce ya ƙatar musulmi kafirci ne, amma ba ana nihin kafirci mai huddawa daga musulunci ba, don inda kafircin mai huddawa ne daga musulunci to kuma ayar Qur'ani ba ta cewa minal mu'minina, sannan ta ce ikhtatabu, kenan ba masu imanin bane ba, amma nuna kenan har yanzu akwai wannan sifar ta imani tare da su, wannan yakin bai hudda musu sifar imani ba. Kenan wannan aya kuma tana nuna mana duk irin yanda al'umman musulmi ta ci gaba ta yi nisa wajen imani da tsoron Allah, to ba dai a rasa kai kawon shedan, har yanzu shedan yana iya zuwa ya haddasa abinda ba zata, kamar yanda kowa ya sani a tarihi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan rasuwan shi wato shedan ya zo ya shiga tsakankanin su, wasu ababe sun yi sanadiyar haddasa yakace-yakace tsakankanin su, da wato yakace-yakace wanda har aka kashe juna, kuma dukkanin su sahabbai, kuma hakan bai zuda masa kima ba ko ya zuda masa daraja sai wajen lalatattun musulmi wanda basu ma san inda alƙiblar musulunci ta sa gaba ba, su kadai suke ganin wannan ya sanadiyar, amma suna ce ma wasu sun kafirta, wasu sun yi kaza, to amma a wajen dai dukkanin malamai na musulmai wanda aka wato karban maganan su kuma aka yarda da ilimin su, babu wani malami wanda yace saboda ya kace ya kacin da suka faru tsakanin su Ali ibn Abi Talib da Muawiya wannan ya sa wani ya lalata wato imanin shi ko musuluncin shi, babu wanda ya faɗa haka, kowa uzuri yake masu, kuma dama irin hakan yana iya faruwa tsakanin al'umman musulmi, kamar yanda wannan aya ita ce tushe, ita ce ginshiki wanda ya nuni akan cewa ashe akan iya samun yaki tsakanin musulmai. Allah ta'ala ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, idan wasu bangarori guda biyu daga cikin masu imani suka yi yaki, fa aslihu bainahuma to kusulhun ta tsakanin su. Malaman tafsiri sun ga dalilan saukar wannan aya, sun ambata dalilai da yawa, daga cikin su sun ambata wato hadisin Anas cewa Anas ibn Malik ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shawara cewa yaje da kanshi wajen Abdullah ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai, watakila in yaje da kanshi ganin girman manzon Allah ya zo zai sa a jawo hankalin shi ya daina abubuwan da yake. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan shawara, ya tashi shirya ya hau bisa wani jaki, saboda cikin Madina inda zai tafiya akwai kasa mai baki wadda take da kanwa, don haka sai manzon Allah ya hau bisa jaki, su kuma sauran sahabbai suka zo kasa suka rako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka iso gidan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da Abdullah ibn Ubay ya huto, sai ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilaika annije ka bani wuri, faqada azani natun himarika, warin jakin ka ma yana kuntata mana, kawai je ka bani wuri. Sai wani sahabi guda ran shi ya baci akan wannan bakan magana da shugaban munafikai ya faɗi, sai ya maida mai martani yace hakika jakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya hika kamshin jiki munafiki. To sai jama'ar Abdullah ibn Ubay ibn Salul wanda suke tare da shi su ma suka ji damuwa akan wannan martanin cewa wato jaki ya hishi kamshin jiki, sai suka maida martani, su ma sahabbai suka maida martani, kai tsaye dai sai rikici ya barki, har aka fara bige-bige da wato itacen dabino da hannuwa da sauransu. To wasu malamai suka ce akan wannan ne wannan ayat ta sauka, tana umarni da cewa a sulhunta tsakanin al'umman musulmi idan wani fada ko wani yaki ya barki tsakankanin su. Wasu kuma sun ambata wato wasu dalilan wanda ba wannan ba, to dukkanin wanda suke ambatawa suna shiga cikin irin wannan ma'anai. don su sun kawo kissar wani mutum wanda ya hana matar shi hita ta je ta gayo ma danginta aka suka zo za su huddo ta da ƙarfi wato su kuma dangin mijin suka taso sai zama a wato yaki ya barke tsakankanin su to duka wannan musallai da su da ma wasu wanda ba su ba duka ayat ta shahe su domin ayat tana zance akan bangarori guda biyu na musulmi idan yaki ya barke tsakankanin su fa aslihu bainahuma to abinda za ku yi na farko shine ku sulhunta tsakanin su asulhun ta tsakanin su fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan daya ce daga cikin jama'ai guda biyu tai zalunci akan daya sai aka gano ko da aka zo sulhun ta sai aka gano a ai wacce jama'ar wancan ita ce ba ta da gaskiya a cikin sulhun ta wai aka gano haka faqatil lati tabghi to Allah ta'ala ya ce wanda tai zalunci ku yakace ta hatta tabghi hatta tafi'a ila amrillah har sai ta dawo zuwa ga wato al'amarin Allah in an zo sulhun ta tsakanin bangarori guda biyu an sulhun ta bayan an gama sulhun ta sai guda ta ci gaba da yaki ta daina ta kidenawa to ita wannan Allah ya umarni a yakace ta domin ita ta yi ta'addanci ta wuce iyaka yanzu duk al'ummar musulmi za su taru su mara ma waccan daya baya domin a yakacewa ga wanda ta kidena yaki fa in fa'at idan ita ma ta dawo kenan za a ci gaba da yakatar ta har sai lokacin da ta dawo in ma ta kama da a karkashe su to duka za a karkashe su sai dai yakin musulmi yana da sharadi ba ɗaya bane da yakin kafiri idan wanda za a yakata musulmai ne kawai dai sun cancanci a yakace su saboda wani kuskure wanda musulunci ya yarda a yakace wanda suka yi to ana akwai dokoki daga cikin dokokin shine duk wanda ya tsere ba abin shi in mutum ya ji maci ya tsere da kanshi to ba abin shi a kashe shi in kuma wato aka kashe mutum ba a kwasar dukiyar shi a ce ganima ce a inda yaki tsakanin musulmi da musulmi ne to ba a kwasar ganima sannan daga cikin sharuɗin shi idan wato wanda suka yi ta'addanci ake yakatar su to ba a wato shirya wanda ya ji ciwo in mutum ya ciwo a ce to bar a zo a mai magani a kula da shi a ba a kula da shi kawai kyale shi ake da ciwon shi saboda wato abin da yayi bai kyauta ba to wannan aya tana daga cikin wato dalili da kuma tushe da ginshiki na cewa ko al'ummar musulmi take zauna lahiya tare da shugaban su guda daya kawai sai wasu jama'a suka ce ba su yarda da shugabancin wannan shugaban ba suka yi tawaye suka dauki makambai suna kawo hari to su sun zama al-bughatu don haka hukuncin su hukuncin bughatu ne ya halatta wannan shugaban ya tanadi jama'ar da za su yakaci waccan har sai sun dawo da ita cikin jama'a ta dawo cikin hayyacinta in kuma jama'ai ba ta isa to ya halatta shugaba ya kira dukkanin wanda suke kalkashin ci cewa su kama mai a yakaci waccan jama'ai kenan wannan aya ita ce tushe a wajen domin wato abinda ya haddasa kamar yadda wani malami yake cewa yakace-yakacen da suka faru tsakanin sahabbai Allah yana da hikima a cikinsu daga cikin hikimai shine domin a karantar da al'ummar musulmi hukumce-hukumcen yakin musulmi da musulmi don inda ba su yi ba da wasu hukumce-hukumcen ba a san su ba amma dalilin sun yi sai zamana an gano ashe yaki tsakanin musulmi da musulmi ya sha bamban da yaki tsakanin musulmi da kafiri yana da dokokin shi da sharuɗan shi da yanda ake yin shi da tsarin shi duka ba ɗaya bane saboda haka Allah ta'ala ya ce idan guda daga cikinsu ta yi ta'addanci ta wuce iyaka akan ɗaya to za a taru a yakaci wannan wadda ta ƙetare iyaka hatta tafi a ila amrillah za a yi ta yakatar ta har sai lokacin da ta zawo zuwa ga lamarin Allah fa in fa'at idan ta dawo ta yarda fa aslihu bainahuma to sai ku sulhunta tsakanin su bil adli da adalci to in za a sulhunta in wata tama wata banna cikin jama'ai guda biyu za ta biya ko ba za ta biya ba wasu malamai sun ce za a diba bannan da ta yi ta biya wasu malamai sun ce ba za ta biya ba saboda sahabbai da suka yakaci juna babu wanda ya biya a tsarar da wani yayi fa aslihu bainahuma bil alki na a takaice dai wato hukuncin yana komawa akan ijtihadi ne tunda babu wani nassi karara akan shi Allah ta'ala ya ce sai ku sulhunta tsakanin su sai ya ce bil adli da adalci kenan sulhunta wadda cikinta akwai adalci Allah ya ce wa aqsitu bayan ya ce bil adli kuma ya ce ku yi adalci inna Allaha yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci to nan cewa inna allaha yuhibbul muqsitina wato akwai nuna matsayin adalci a sake duk inda adalci yake ko adalci na wato shugabancin al'umma ko adalci na wato iyali miji yayi ma matan shi adalci ko kuma adalci wato na koma wani iri ne to Allah ta'ala yana kaunar masu yin adalci shi yasa wato malamai suka ce idan ƙasa su kutum ta zamo tana adalci a cikin tahiyar da harakokin siyasarta to Allah yana taimakon ta koda kafura ce idan kuma ƙasa ta zamanto tana zalunci to Allah waci yake da ita koda ƙasar musulmai ce shi yasa Allah yana taimakon ƙasa ta kafirai ƙasar kafirai ake zance shugaba kafirai wanda ake shugabanci kafirai shi ma shugaban kafiri sai Allah ya taimake ta rayuwar su ta yi ta tahiya da kyau tsarin su ya ta tahiya komai ya ta samu habaka da cigaba sanadiyar adalcin da suke yi ma junansu idan kuma ƙasa ta zamanto azzaluma ce tana zalunci wato shugabanni ba su adalci suna babakere da hababba suna murƙusau da dannau ga wato talakawa to Allah ta'ala zai yi watsi da su duk imaninsu idan su shugabannin da talakawan suna da imani irin na sahabbai to Allah ba zai taimake su ba saboda zaluncinsu don haka Allah yana son masu adalci kuma yana kama ma masu adalci kuma duk wanda yake adalci lamurran shi suna tahiya shi yasa kake gani ko shugabancin shugaban barayi yayi yake da kyau in dai shugaban barayin yana dan kwatanta adalci ko da ake kaga shugabancin wato shugaban malamai ya ki tahiya da kyau amma shugabancin shugaban barayi yana tahiya da kyau saboda watakila shi shugaban barayin yana dan kwatanta adalci cikin shugabancin shi shi kuma shugaban malamai ba ya kwatanta adalci sai Allah ya waci da su to ina ruwan Allah da cewa ku malamai ne ko ku masu karatu ne matukar karatun daban ku daban Allah ba zai kama muku ba amma idan ya zamana wato ana kamanta adalci to ana dan jima ana yi koda iskanci ne ka jarraba ka gani ka dibi wato wani shugaba daga cikin shugaban barayi in kaga sun jima suna harakokin su kuma komai na tahiya da kyau to je ka dan bincika ka gani sai kaga wannan shugaban yana kwatanta adalci tsakanin na ƙasa gare shi eh bakin gwalgwado in suka je suka yi aiki suka kawo yana musu sallama mai kyau bai musu hababba sosai yannan yana dan kwatanta adalci ko danya ne to shikenan sai lamurra ce ta tahiya da kyau kuma sai ka ga wani shi karamin barawo sai dai a huddaran shi amma ba zai tona asirin mai gidan shi ba ayi mai duk abin da za a mai a kashe shi yana kallo mutuwa zai amma wallahi ya rike wannan amana da wannan sirrin saboda yana mutunta mai gidan shi to shi kuma Allah ta'ala ne ya bashi dani duk da iskanci ne gaba daya ba akan daidai suke ba amma dai sai dai adalci ya sha bamban da zalunci koma a ina ne adalcin yake to shi yasa Allah ta'ala yace inna allaha yuhibbul muqsitin lalle Allah yana son masu adalci idan adalci ya shigo cikin duk abin da ya shigo to za ga abin yana tahiya da kyau kuma za ka ga ya dore idan kuma zalunci ya shigo to dandana yake tarwacewa ya rogaje ba zai dorewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al muqsituna ala manabir min nuri wasu adalci suna akan wasu minbarori na haske an yaminin rahman daga bangaren mai rahama na dama wato Allah ta'ala zai sanya su akan wasu minbarorin haske ranar alkiyama saboda girmamawa da karramawa da kuma mutunta aikin da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su ne waɗanda suke yin adalci a cikin iyalinsu da abinda Allah ya ba su kula da shugabancin shi inna allaha yuhibbul muqsitin sai Allah ta'ala yace innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum innamal mu'minuna ikhwa ai kawai masu imani wato ba komai suke ba sai yan uwan juna su masu imani yan uwan juna ne fa aslihu bayna akhawaykum kusuluhan ta tsakanin yan uwanku wannan aya ta tabbatar da cewa akwai yan uwantaka tsakanin mai imani da mai imani tsakanin musulmi da musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu baya wato zaluntar shi baya tozartar da shi baya yin waci da shi lokacin da ya nemi agajin shi yayi waci da shi ba yayyewa indai musulmi wato musulmin kirki wannan yan uwan takai da aya ta tabbatar tsakanin musulmi ta shi yan uwan taka ta jini saboda ita yan uwan taka ta jini takaitattar yan uwan taka ce amma ita kuma yan uwan taka ta musulunci yan uwan taka ce mai karhin gaske yan uwan taka ce kafafa wadda Allah ta'ala ya kafa ta da ginshikai masu ƙarfi indai an rike ta da kyau to ta dara ɗan uwantaka ta jini shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira zuwa Madina yana cikin manya-manyan abubuwan da ya fara yi domin ya kafa daula al'umma ta zama wato kahwahiya al'umma mai kaunatayya tsakankanin ta manzon Allah sallallahu alaihi cikin abubuwa guda uku muhimmai wanda yayi daga yin hijiran shi na farko akwai kulla ƴan uwantaka tsakanin wato al-muhajiruna da al-ansar na biyu akwai gina masallaci na uku akwai wato kulla yarjejeniya zaman lahiya tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba yahuda wanda suke nan gehe kaga waɗannan ababan guda uku ba kananun ginshikai bane masu tabbatar da zaman lahiya da kwanciyar hankali kaga shi masallaci kullum nan ake haduwa ana sallah sai zaman wato alaka ta karu su kuma ƴan uwantaka da aka kulla nan wurin wani ginshiki ne na musulmi su rike junan su da kyau su kara wato kaunar junan su shi kuma kulla yarjejeniya ta zaman lahiya da sauran wanda ba musulmai ba shi ko zai haifar da kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin wato kasar da ake sa a kafa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya aikata waɗannan ababan waɗanda sune babban misali ga dukkanin wanda yake son ya kafa daula yanzu ko yake son ya wanzar da zaman lahiya cikin wata al'umma wadda ta gagara zaman lahiya Allah ta'ala yace innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum lalle masu imani ƴan uwa ne don haka ku sulhunta tsakankanin ƴan uwanku kamar yanda yana cikin sada zumunta a cikin ƴan uwanka na jini idan wata baraka ta shigo kai tsayin daka musamman idan kai ne babba ko kana cikin masu kima a cikin ƴan uwan sai ka ce lalle baka tahiya sai an daidaita wannan matsalar to kaga wannan kokarin daidaita duk wata baraka tsakanin ƴan uwa na jini wannan yana cikin abin da ake kira da suna sadar da zumunta to kamar yanda ƴan uwanka na jini kake kokarin ka dinke barakar da take tsakankanin su to haka Allah ta'ala yace ƴan uwanka na musulunci su ma ai kokarin dinke barakar da take tsakankanin fa aslihu baina akhawaykum to shi kuma sulhu kullum idan ana zancan ayi sulhu sulhu ba yayyuwa idan kowa rike hakkin shi dan lokaci wani zai ce ina yarda ayi sulhu amma dai ni ba za a zikar dai a zalunce ni ka yarda da sulhu ba kenan ayi shi sulhu indai aka ce sulhu za a yi dole sai ka saki wani kaso na hakkin ka shi ma wancan ya saki wani kaso na hakkin shi sai a daidaitu amma ba a taba yin sulhu ba kowa na kankankam a ka yarda da kaza ban yarda ba to kaza ha ban yarda ba to kaza ha ban yarda ba to sai ka ba mutane wuri ba ka yarda da sulhu ba kenan don haka sulhu kullum abinda ake nihi da sulhu shine a samu daidaito na tsakatsaki kana da haƙƙi 100 to sai kai hakuri da 30 a baka 70 shi kuma yana da haƙƙi 50 sai hakuri da kaso 20 a bashi haƙƙi 30 to shikenan sai a hadu a zo a sulhunta a daidaita amma idan kowa yace shi ya yarda a sulhunta amma fa shi dole haƙƙin shi yana nan ba a taba bangaren ya shi yasa cikin suratul nisa da Allah ya zancan sulhu wato yace wa sulhu khair sulhu alheri ne sai Allah yace wa uhdiratil anfusu shu ya kawo zancan yanda zuciyar dan adam take da tsananin ruwa da kuma kwadayin rike haƙi mutum bai son sakin haƙin shi kenan wannan shine abin da ke hana asulhunta ko wa uhdiratil anfusu shuhuda Allah ya kawo ya nuna kenan shine babban matsala shine babban kunku wanda yake danne hanyar sulhu ya hana sulhu ya tabbata shine kace ba za ka sakin haƙin ka ba ko ba za ka wato sakin wani bangare ba ai in ana son a sulhunta ko magana aka zo yi mutane biyu ne ake son a sulhunta to kai in kana son kai magana 10 da kai 7 sai a tsaira ka haka nan kana ji uku suna tamari sai a ce eh hakuri kale eh an san kana da magana amma eh hakuri shi ma wanga da yazo ya fadi nashi in ya fadi guda 7 sauran uku sai a ce ya bari to shikenan sai a sulhunta sai a daidaita amma an kace a ni ho indai ana son a sulhunta a bar ni in ga yadda abin da ke cikin zuciyata to kai ma baka so a sulhunta ba sulhu na gaskiya shine dole sai ka yi hakuri da wani kaso na haƙinka ka danne zuciyanka ka kore shedan ka hana ma kanka kwadayin haƙinka abin da ya dan samu aka baka shikenan to yanzu sai ka samu ladar kayar da an sulhunta dan haka Allah ta'ala yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum turhamun domin ku samu rahama wannan aya ya nuna cewa duk lokacin da mutum yahi kusa ga tsoron Allah to yahi kusa ga rahamar Allah duk lokacin da yake nesa ga tsoron Allah to yana nesa ga rahamar Allah wattaqullaha la'allakum turhamun na'am
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة اندسك إيماني لا يسخر قوم من قوم كر وسمتاني سؤور إزجليق وسمتاني عسى أن يكونوا خيرا منهم تكن يوسك سنشيسن هيس الهير ولا نساء من نساء كو وسماتا سؤور إزجليق وسماتا عسى أن يكون خيرا منهن تكن يزمن توسن هيس الهير ولا تلمزوا أنفسكم كما كركو دور زندن كاوننكو ولا تنابزوا بالألقاب كما كركو دور جيوهن جوننكو دلقب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ترد سونان فاسقان تباي إيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون كما دوان دا بيتوبة توتا ننسوني الظالمين bayan Allah ta'ala ya shiryar da al'umma yanda za su dora dinke baraka tsakankanin su ta hanyar sulhun ta tsakanin mutane idan aka gano akwai rashin jituwa ko akwai hada ko yaki tsakanin wani da wani ko tsakanin bangare kaza da bangare kaza to musulunci ya karantar da yanda ya kamata a yi kokari a tashi tsaye sai an ga an dinke wannan barakai to kuma anan cikin wannan ayi sai aka kara gaba da al'umman musulmi zuwa ga wata dabi'a kyaukyawa wadda wannan dabi'a duka ba a kasance ana magana akan su ba lokacin da ana makka saboda a makka kiran mutane ake zuwa ga su zo su yarda da la ilaha illallah kadai amma yanzu nan a madina ne bayan musulunci ya kankama ana kokarin tsarkake dabi'un mutane da kuma saita su su zama nagartattun mutane masu tatattun dabi'u ingantattu na kwarai to sai Allah ta'ala ya sake kiran masu imani wanda shine karo na uku a cikin wannan surai yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda suka yi imani la yaskhar qaumun min qaumin kamar yanda muka sha ambatawa cewa kullum in an ce ya ku wanda suka yi imani to abin da ya bayo baya kaga nan wurin hani ne aka yi ko to wannan hanin hanuwa daga gare shi yana cikin cikar imani kin hanuwa kuma yana cikin abin da ke nuna tawayar imani ga wanda bai hanu ba Allah ta'ala ya ce ya ku wanda suka yi imani la yaskhar qaumun min qaumin kar wasu mutane su doda yin izgili ga wasu mutane asa an yakunu khairun minhum domin takan yi ya zamanto sun yi su alheri kenan izgili ga mutum shine ka dora aibata shi kana ganin kai kake sama gare shi kana wulakantar da shi ko dai kana mai izgili saboda yanayin da yake ciki ko kuma kana mai izgili saboda halittar shi ko kuma kana mai izgili saboda wato wata dabi'a daga cikin dabi'un shi to musulunci duka bai yarda da wannan ba an hana wato wani yayi izgili ga wani Allah ta'ala ya ce domin saboda tana yiwa shi wanda kake mai izgilin ya yi ka alheri wajen Allah kana mai izgili watakila saboda wato kare na kamancece ne shi to takan yi shi kuma waliyin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce rubba ash'asa aghbara madfu'in bil abwab law aqsama ala Allah la abar sau da yawa zaka samu waliyin Allah ash'asa aghbara mai murdaddan gashi mai kura ma'ana ana nihin wanda ba kowa ba cikin jama'a wanda in ka gane shi ma bakin kofa ba kace mai gusa saboda tsananin bai da daraja sai dai ka katun kuɗe shi ka wuce to manzon Allah ya ce sau da yawa ana samun waliyin Allah mai murdaddan gashi mai kura a jikin shi abin tun kuɗewa bakin kofa amma inda zai yi ma Allah rantsuwa da sai Allah ya wanke shi in yace ya rantsa da Allah yau sai an yi kaza to sai Allah ya kubatar da wannan rantsuwar tashi sai an yi shi saboda waliyin Allah ne dan haka kenan wato kaga kuma yana cikin abin izgili ga wanda ya izgili ko izgili ya juye ga mai izgili ya zamanto wanda kake mai izgili kuma ya hika har wajen Allah kai kana mai izgili saboda kare na shi kana ganin kai ke sama da shi to amma a wajen Allah tabbas yana sama gare ka to kaga idan ya zamanto shi wannan wanda kake mai izgili ya fi ka daraja ya hika komi wajen Allah amma ka dawo kana mai izgili kana mai dariya
to ana ji ma tsoren izgilin kai zama irin sauran izgilin da Allah ya ambata wanda kafirai suke yi wa masu imani. Domin Allah ya faɗi cikin Alkur'ani cewa dama ɗabi'ar kafirai in sun ga mai imani su dora mai izgili, kamar yanda Allah ya ta kawo labarin su, wanda wasu kafirai idan suka ga manzon Allah shi da sahabbai cewa suke ga zababban Allah nan sai suna dariya. Sana kun ga ƴan aljanna a ha'ula imanallahu alaihim mai bayanin wai waɗannan wato matsiyatan talakawan su ne Allah ya mabaiwa, su ne Allah ya hihita a kanmu sai su harshe da dariya suna izgili. Suratul Furqan ta ce wa idza ra'auka, idan kafirai suka gane ka, in yattakhidunaka illa huzwa, ba komai suke rukanka ba sai abin izgili. Ya suke cewa a hadhal ladhi ba'athallahu rasula, yanzu an gama rayan na Abu Dalib shine Allah ya turo manzo, suna cewa ba shi bane marayan Abu Dalib nan, yanzu shine Allah ya zaba cikin mu gaba daya ya hihita shi ya bashi annabta, suna nihin kenan ƙarya ne ba yayyuwa a ce shi annabi ne a tsakankanin su. To sai Allah ta'ala ya faɗi a suratul mutaffifin yace innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun, lalle mutanen banza masu laifi su ɗabi'an su kullum dariya suke yi wa masu imani. In sun ga masu imani wanda suke kwaɗayin roƙo da addini suna son su kamshi kamanceceniya da mutanen kirki su jingina kansu ga bayon Allah na ƙwarai, to su sai su zama abin izgili da abin dariya gare su. Wa idza marru bihim yataghamazu, kuma idan suka wuce su sai su dora izgili suna zunde. Wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin, kuma idan suka je zuwa ga iyalin su za su koma suna cikin farin ciki akan izgilin da suka mabayon Allah. Allah ta'ala yace wa ma ursilu alaihim hafizun, ko yace kuma alhali ba a turo su ba su zamo masu kula da su ko masu tsaron su. Sai Allah yace fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhhakun, to a yau ne ranar da masu imani za su rama dariya su ga kafirai. Alal ara'iki, suna akan katihu na girmamawa, yanzuruna suna kallo. Sai Allah ya rihi su da tambaya hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, shin ko an saka ma kafirai da abin da suka kasance suna aikatawa. A cikin suratul baqara Allah ya ce zuyyina lil ladina kafarul hayatud dunya, an qawata ma kafirai rayuwar duniya ita ce gaban su ita ke burge su. Wa yaskharuna minal ladina amanu, kuma suna izgili ga waɗanda suka yi imani. Wallazina taqaw fawqahum yawm alqiyama, amma wanda suka kiyaye dokokin Allah suna sama gare su ranar alqiyama. To shi yasa wannan ayai ta yi hani game da irin wannan mummunan ɗabi'ai ta yin izgili ga wani. Dan duk lokacin da kanma wani izgili, to kai fa kana nihin kana sama gare shi, dan in baka yarda ka dara shi ba za ka mai izgili ba. To Allah ta'ala ya ce ya ku wanda suka yi imani, kar wasu mutane su dora yin izgili ga wasu mutane, asa an yakunu khairan minhum, domin tana yiwa ya zamanto sun yi su alheri. Wala nisa'un min nisa'in, kuma kar wasu mata su dora yin izgili ga wasu mata. Kaga can da aka faɗi qaum, anan sai aka ce mata, domin a nuna ya shahi hadda mata. Kenan kalmar qaum idan aka ambace ta ita kadai ba tare da an ambaci mata ba, to ta shahi mata, kamar yanda annabi in an tura shi yake cewa ya qaumi ku ya ku mutane na, kaga nan da mata da maza duka sun shiga. Amma idan aka ambaci qaum aka ambaci mata, to shikenan qaum ta zama ta maza su kadai, kamar yanan wurin ku. Wala nisa'un min nisa'in, haka ma kar wasu mata su dora yin izgili ga wasu mata. Ko kuma ya zamanto daga cikin sirrin da yasa aka ware mata aka ambace su bayan an ambaci wasu mutane akan wasu mutane, don a nuna kenan izgilin ya yi yawa daga bangaren su, kuma kar su yi dibin ban da su. Kenan wala nisa'un min nisa'in, kar wasu mata su dora yin izgili ga wasu mata, asa an yakunna khairan minhunna. Allah ta'ala ya ce takan yi wa ya zamanto sun yi su alheri. In ka ya zama wanda ya yi alheri ya kame bakin shi baya izgili, amma wanda yake koma baya shi yake izgili, to ya zamanto jirkicewa al'amurra kenan. Irin yanda ma'arri yace fawa ajaban kam yadda alfadla naqisun wa wa asafan kam yuzhiru an-naqs fadil, idha wasafa ta'iyya bil buqul madiru wa ayyara qussan bil fahahati baqil, wa qala as-suha lish-shamsi anta ba'ilatun wa tawalatul ardu as-samaa'a safahatan wa fakharatu shuhub al-hasa wal-janadilu fa ya mautu zur innal hayata damimatun wa ya nafsu juddi inna daharaki hazilu. Yace wato fawa ajaban, ya abun mamaki, kam yadda ilfadla naqisun, tauyayye guda nawa yake nuna kamar shi yake da falala, shi yake da matsayi, shi yake da daukaka, kuma shi tauyayye ne koma bayan. wawa asafan kam yubhirin naqsa fadulu yace ya abul ladama kuma mutum mai falala mai matsayi sau nawa yake bayyana tawaya ya nuna kasawan shi ya nuna shi ba kowa bane sai yace idan al'amurra suka jirkice idza wasafa ta'iyya bil bukhl madiru idan shugaban masu rowa ya dawo yana sifanta shugaban masu kyauta da rowa shi shine shugaban masu rowa amma sai ya dawo yana zagin shugaban masu kyauta yana wani akwai rowa to kaga jirkice wallan murra kenan ko wa ayyara qussan bil fahahati baqilu yace haka idan shugaban masu fasaha ya dawo shi shugaban masu wauta da rashin fasaha shi yake sukan shi yana cewa ai magana wani ba ta bayyana to kaga jirkice wallan murra kenan yace idan kasa ta dawo tana masama alfahari wajen gwadin tsawo ta idan ya zamana wato yayi ta bada wannan misalin yace idan taurari nokakke ya dawo yana ce ma rana ba a ganin ki da kyau idan ya zamana wato duhun dare ya dawo yana ce ma hasken isuba kai kalanka yana hana a gani yace duka yayi ta bada irin wannan misalin yace to idan lamurra suka ji jirkice suka zama haka a rayuwar duniya fa ya motu zur to kawai mutuwa ta kawo ziyara innal hayata damimatun domin wannan rayuwa ta zama mummuna yace wa ya nafsu juddi inna daharaki hazilu ya ke raina ki huta maza domin wannan zamanin naki wulakantaccen zamani ne bai cancanci ki cigaba da rayuwa ba a cikin shi to dan haka wani da zaka mai izgili tana yawa ya hi ka matsayi kuma kai kake da bakin da zaka yi mai izgili dan haka izgili haramun ne a musulunci wala talmizu anfusakum sai Allah ta'ala yace kuma kar ku dora aibata kawunanku la talmizu ay la ta'ibu anfusakum domin al-lamzu shine al-aib aibata ba kar ku dora zundan kawunanku kuna aibata kawunanku wala tanabazu bil alqab kuma kar ku dora jihar junanku da laqabba aibata kawunanku ana nihin kakka aibata dan uwanka shi ma ya aibata ka domin idan ka aibata shi shi ma aibata ka ya zama kun aibata kawunanku kenan kamar ka zage shi ya zage ka kun zage kawunanku hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya la'anci wanda yake zagin iyayen shi sahabbai suka ce mai hankali kam ya zage iyayen shi ya ma'aikin Allah sai manzo Allah yace ya zage uwayen wani sai ya rama shine kamar ya zage uwayen shi da kansa to haka nan ne wato aibata kai duk musulmin kirki yana shagaltuwa da aibin shi ne yana kokarin ya gyara aibin shi amma babu ruwan shi da shagaltuwa da aibubbukan mutane balle har ya dora zundan su dan al-lamzu wannan shine wato aibatawa da magana aibatawa da baki shi kuma al-hamzu shine aibatawa da aiki wailul likulli humazatin lumaza aya al-qur'ani tace wato banan azaba ya tabbata ga dukkanin waɗanda suke aibata mutane da ayyukan su ko kuma suke aibata su da maganganun su kenan shi al-lamzu shine ka aibata dan uwanka da magana wasu malamai sun ce al-hamzu shine wato aibatawa da nune idan mutum ya wuce zaka yi gulmun shi sai ka nuna to kai al-hamzu kenan shi kuma nuna in ya zama da hannu ne ko da wata jasta to gabobin jiki idan kuma ya zamanto da baki ne zaka zunda bakinka ka nuna ko ka aibata shi da bakinka da zunde to shi wannan shi ake cewa al-lamzu shine Allah ta'ala yace wailul likulli humazatil lumaza kenan aibata bai ko ta gabbai ko ta baki ko ta aiki duka Allah ta'ala ya haramta ya hana wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab kuma kar ku dora jihar junanku da laqabba to kuma nan wurin wato wani ladabin ne daban shari'ar musulunci take karantarwa shine an hana ka kira dan uwanka da laqabi shi kuma laqabi shine sunan banza wanda yake jin damuwa in an kira shi da shi to kuma yanzu a rayuwar mu in mutun ya nuna yana jin damuwa game da suna to sai ya bi shi da sunan da ake kiran ka nuna ranka bacewa yake to wannan sunan kawai har an rada ma shi an gama saboda kowa ya hijin dadin hadin shi inda aka gano yana so sama zuciya hey da kawai da katon karo ma da shi za a dora kiranka to shi kuma da ma sunan banza kullum ya sha bamban da wato suna na girmamawa akwai suna wanda ba sunan ka bane na asali amma sai dai suna ne na girmamawa to shi wannan ba shi aka hana ba karu misali mutun yana da mata sai ba ta kiran sunan ta dora ce mashi baban wani kaga wannan girmamawa ne shi ake ce ma alkunya alkunya shine a sa ma wani suna wanda dan a mutunta ka ne ake kiranka da wannan sunan da an kira ka da shi kamar an mutunta ka an nuna kana da daraja to shi alkunya ya halatta kuma alkunya yana ƙara kauna tsakankanin mutane sai sa wato wani sha'iri yace ukannihi hina unadihi li ukrimahu wala ulaqibahu fasawatu laqaba ina mai alkunya lokacin da nake kiran shi saboda in girmama shi amma bazan yi mai laqabi ba saboda laqabi shi mummuna abin laqabi shine akan lahalitta ka kawai sai a ja ma wani suna in Allah ta'ala ya baka ciki misali sai wani doce ma runtum
runtum
to kan ne zai da ka zo da ka nuna damuwa ka kan wannan runtum din to ya bi ka kawai inda ka je runtum runtum haka za a dora kiranka ko kuma wato a kalle ka wani dan sharaurai sai a sa ma sunan da yake nuna kai wato dan sharaurai ne ko kuma a kalle ka Allah ya baka kiba sai a sa ma sunan ko kuma kana da gajarta sai a sa ma sunan da yake nuna gajarta ko kana da tsayi sai a sa ma shala ko abin da yake kama da wannan to duka waɗannan su ne ake ce ma al-alqabu wanda musulunci ya hana ya haramta me yasa musulunci ya hana ka dora kiran mutum da wani suna na aibatawa ko na halittar shi ko kuma na sifofin shi ko na ɗabi'un da yake da sai ka dora aibata shi da wannan to saboda asali Allah ta'ala da ya halicci mutane ya halicce su mataki mataki bai halicce su daidai ba kamar yanda ya faɗi a suratul zukhruf yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum mu ne muka rarraba rayuwar mutane tsakanin su fil hayatid dunya a cikin rayuwar ta duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din daraja kuma mu ne muka daukaka shashan su ya hishashi daraja liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhuriya saboda shashan su ya riki shashi abun horewa ma'ana dan shashi ya amfana da shashi don inda Allah bai hihi ta shashe mutane akan shashi ba da babu wanda zai ma wani aiki ba wanda zai amfanuwa da wani amma gwanintar Allah ce da hikimar Allah ya ga dama ya sa wani ya dara wani wani ya dara wani a ilimi wani ya dara wani a dukiya wani ya dara wani a matsayi wani ya dara wani a kyawun halitta wani ya dara wani a tsayi wani ya dara wani to wannan wato bambance bambancen su suka taimaka sai rayuwa ta yi dadi inda Allah ta'ala yayi kowa bai da bukata ga kowa to kaga rayuwa ba za ta yi dadi ba babu wanda yake da bukata ga kowa kowa kawai shi yake da kanshi shikenan kawai rayuwa sai ta lalace amma Allah ta'ala cikin tsarin shi daga wannan tashi to tunda Allah shi yayi haka shi ya tsara haka in halitta ce wanda ya zama mai kyau ba shi bane saboda tsananin isashe kawai kirkirar kansu da kyau in kuma wato kwabulalle ne baya da kyau ba shi bane kawai saboda tsananin kasawar shi da dolancin shi kawai yayi kansu wani jagolallen mutum mara kyau kenan waye shi Allah ko to ashe in kai izgili asalin izgilin wa kake ma ko ma yake ga Allah kajin muni abin shi yasa bai halatta ba in yanzu in ka kalli wani sai kaga halitta shi ba ta yi ba kawai sai ka fashi da dariya kana ta kalkata dariya kamar izgili akan halitta shi to yanzu da Allah ne kake kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wato Allah ta'ala yace dan adam yana cutar da ni saboda yana zagin zamani kuma ni ne zamani ni nake jujjuya al'amura yanda naga dama kenan kaga Allah ne kake zagi in ka zagi zamani ko to haka nan idan ka aibata mutum saboda halittar shi ko saboda sifan shi ko saboda ɗabi'an shi to asalin wannan aibata bai da Allah ne kake shi yasa Allah bai yarda baka aibata wani akan halittar da shi shine ya kirkire shi akan haka don Allah ina tambaya idan da a ce kowane mutum shi za a ba zabi ya halicci kanshi akwai wanda zai yarda ya kanshi wani sakar ko halicci kanshi wanda wata halitta mummuna ko da wata tawaya ko da wata baraka idan da kowa shi aka ba zabi ya kanshi to ashe kowa Allah ta'ala ne ya ga dama fi ayi suratin masha a rakkaba cikin kowace sura ya ga dama yake yin ka baka da zabi in yayo ka ko ka yarda ko baka yarda ba ko ka gamsu ko baka gamsu ba ko ta ma dadi ko bata ma dadi ba kawai baka da yanda zakai to shi yasa Allah ya hana wani ya kalli wani ya ce zai aibata shi ko zai mai izgili Allah ta'ala ya ce wala tanabazu bil alqab malaman tafsiri sun ambata cewa asalin laqabi sunan banza wato hanin da aka yi mashi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira ya zo Madina ya samu mutanen Madina kowa na da suna biyu suna uku kuma wasu sunayen da aka kira mutun da su sai ranshe baci to shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin shi na wanda ya hijira yana bako ai sunan da ya tarda ana kiran mutun da shi zai kira ko dan haka sai zama da ya je kiran mutun sai ce kai a kirawa ne ko ina wani sai a bushe da dariya a ce ai bai san wannan sunan haushi yake ji aka kira shi sai manzon Allah ya ji bai ji dadi ba yanzu a matsayin shi na jagora a matsayin shi na abun koyi kaga bai dacewa a ce ya kira mutun da sunan da ranci zai bace ba to sai manzon Allah ya ji bai ji dadi ba da ya ambaci wannan sunan kawai sai Allah ya sabkar da wannan ayi yace an mare an hana wani ya kira wani da sunan banza wala tanabazu bil alqab kar ku ƙara jihar junanku da sunayen banza laqubba sai Allah ta'ala yace bi'sal ismul fusuqu ba'da al iman tir da sunan fasikanci bayan imani to nan tir da sunan fasikanci bayan imani yana da ma'ana biyu ko dai zamanto shi wanda ke kiran sunan na fasikanci shi ake maturku tir da kai a ce kana musulmi amma gashi ka dawo kana kiran mutum da suna wanda fasikai ne suke kiran mutum da irin wannan suna kenan ana nuna cewa kiran mutum da sunan banza to yanzu ka koma layin fasikai kana aikata aiki na fasikai kenan ko kuma ya zamanto shi wato bi'sal ismul fusuqu ba'da al iman shi ya zamo sunan shine sunan fasikanci domin wato lokacin da mutum yake fasiki bai da'a ga Allah lokacin nan ne zai aikata haka ala kulli hali dai wato sunan nan Allah ta'ala ya yi tirde shi kuma ya kira shi da sunan fasikanci su sunan banza kenan kamata in zaka kiran dan uwan ka kira shi da kira da suna irin na musulunci na imani ba su kira ba irin na fasikanci wato na lalatattun mutane waɗanda babu biyayya ga Allah a cikin zukatansu sannan cewa tir da sunan fasikanci ba wai nuna kawai fasikanci ba kalma bace wanda ake gayi kadai da baki da an ce kai fasiki ne ka kira wani da sunan banza dan haka kai fasikanci to shi fa fasiki a musulunci yana da hukunce-hukuncen shi daban daga cikin hukunce-hukuncen fasiki ba a karban shaidun shi in ka je ka kai shaidu wajen alkali sai aka bincika aka gano fasiki ne kai sai ka tashi ba nuri ba a karban shaidunka daga cikin hukunce-hukuncen fasiki a musulunci wasu malamai sun ce fasiki bai da dama ya daura madan shi aure da yakka ta cikin kawar da karka heta in kai fasiki ne ba a yarda ka daura mata aure ba saboda ba a daura auren fasiki bai yi ba aka ce sai dai wani cikin makusantanka ko cikin dangi wanda shi ma yana da yancin daura mata aure shi zai zo ya daura mata aure in kuma ya zama hakan zai haddasa rikici kamar in yazo ya daura mata aure ran fasikin zai baci fasikin zai fada to sai aka ce yanzu sai alkali ya daura mata aure shikenan amma shi dai uba fasiki ba a yarda ya daura mata shi aure naka fasikanci ba wai abu bane na banza a musulunci in aka ce mutum fasiki ne a musulunci to akwai dokoki akwai hukumce-hukumce wanda suke hawa akan shi Allah ta'ala ya ce wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun duk wanda basu tuba ba to waɗannan sune azzalimai ma'ana wanda suka dora aikata dai daga cikin waɗannan ababan ko dai suna ma ƴan uwansu izgili kuma suka ji an hana basu tuba ba ko kuma sai zamo suna aibata ƴan uwansu suka ji an hana basu tuba ba ko kuma suna wato jihonsu da sunayen banza wanda ba su kauna ba su so kuma basu daina ba to kuma basu tuba ba to Allah ta'ala ya ce waɗannan sune azzalimai sune azzalimai wato wannan zalimci wanda yake gamanman zalimci kenan ba zalimci ba wanda yake matsayin shirka dan haka duk wanda bai tuba ba game da wannan to yana cikin azzalimai yana layin azzalimai to kuma tuba game da irin haka yana buƙatar dole cikin wato tubar da tana da sharuɗa a takeici to cikin sharuɗan tuban sai ka je ka nemi yahuwa ga mutumin da kama izgili ko ka dora yi mai sunan banza ko ka dora gulmashi sai ka je wajen shi ka ce wa na to da Allah ka yahi mani to sai dai wato bayan ka tuba mai kyau ka nemi yahi maka shikenan zancan ya wuce shi sa Allah ya ce duk wanda basu tuba ba to amma idan gulmashi ce kai nan malamai suna da fatawi akan ta mutun ne kai ta gulman shi kana aibata shi cikin majalisi ko cikin jama'a kana aibata shi da maganganun da in yaji ran shi zai bace ba sai kana ta aibata shi da su to yanzu sai kana son ka tuba zaka je ka fada mai abinda bai sani ba tunda shi bai san kai ba ko kawai sai ka je ka tarda shi ka ce to wana wallahi Allah ya sani an yi kusan wata uku da in na zauna majalisi sai na ce ma mai gajeran kunne ko mai gajeran hanci to kaga yanzu tana yiwa ka motso hushin shi tunda yanzu ne ma shi ya ji labari can da kai bai to shi yasa malamai suka ce ya ne za ka yi in tubar ka kai magulmaci ne wasu malamai sai suka ce koda da ya gulmace dole sai ka je ka sanar da shi ka neme yahima wannan yahin wasu kuma malamai suka ce a ita gulma ba sai ka je wajen wanda yayi baka neme yahima kawai zaka roka mai gafara saboda hadisi ya ce kaffaratu man iqtabtahu an tastaghfir lahu kaffara wanda kai gulmashi shine ka roka mai gafara kenan ya ishi tuba in dai tubar ka mai kyau ce to za a ji ka kana roka mai gafara Allah nabi kuma za a ji ka dawo kana yaban shi idan da ai ba tashi kake to sai a ji yanzu kana fadin alheran shi to wannan ya ishe ya wanke ma wancan zunubi in dai ka dawo kana ambaton alheran shi kuma ka roka mai gafara koda baka gaya mai ba domin gaya mai kin yana iya wato tado wani sabon rikici wanda shi da bai ma san da shi ba wasu kuma malamai suka ce wato idan ya samu labarin kana gulmashi to roka mai gafara ko a wato yaban shi bai gyara ka dole sai ka je ka wanke wannan abin da ke cikin zuciyar shi ka neme yahima idan kuma bai samu labari ba to wata kila wannan magana ta hi inganci cewa in dai wanda kake gulmashi kake aibatawa ya samu labarin kana aibata shi kana gulmashi to yanzu in kana son ka tuba dole sai ka je ka wanke mai wannan damuwar da ke cikin zuciyar shi shine ka neme yahimaka kaga in ka neme yahimaka to yanzu ka tahir mai da damuwar da ke cikin zuciyar shi sai ka zo kuma ka tuba a tsakaninka da Allah amma idan baka yi haka nan ba malamai suna ganin wato yana da haƙi akan ka ranar alkiyama sai ya diba daga cikin ayyukanka na alheri sai an diban mashi kasan shi saboda haka Allah ta'ala dai yace duk wanda basu tuba ba to waɗannan su ne azzalumai kenan zamu tsaya akan wannan aya abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ba mu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu musuyinu na musumin jara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ghfir lana dhunubana ajma'in allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna innaka antal ghafurur rahim allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udhu bika minan nari wa ma qarraba إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم عيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنا مديدة اللهم اجعلنا ممن صام وقام ابتغاء وجهك يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلامون على المرسلين والحمد لله رب العالمين